Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17:25:60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Nam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 8 ga watan Fabrairu. To ko me ƴan raji ke son a yi ma masu mukamin magajin gari a Jamhuriyar Niger da suka cicci kudaden sayar da hatsi ga talakawa?
Barawo in ya sata, in aka kama shi aka amshe kaya, ai ba barin shi ba ake dai.
Za kuma a ji ƙarin bayani kan taron camomin jam'iyyar APC a jihohin arewacin Najeriya 19 da aka yi a Abuja, wanda ya tabbatar da goyon baya ga shugaba Muhammadu Buhari. Kamar kowace ranar Laraba, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya. Awwal Garba na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wata kotun daukar kara a San Francisco nan Amerika ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jimawa ba kan ko alƙalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar shugaban Amerika da ya fitar cikin watan jiya, wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe 7 da galibin mutanen su musulmi ne yin balaguro zuwa Amerika. Jiya Talata, lauyoyin gwamnatin tarayya da na jihohin Washington da Minnesota waɗanda suka shigar da ƙaran don neman hana aiki da dokar suka gabatar da hujjoji gaban kwamitin alƙalai uku. Lauyan gwamnatin tarayya August Flanger ya ce dokar da shugaba Trump ya kafa yana daidai da huruminsa kamar yadda majalisar dokoki da tsarin mulkin Amurka suka tanadar. Da yake amsa tambayoyin alƙalan kan yadda dokar ta yi illa ga jihar Washington, Noah Parcell, ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jihar, ya ce dokar ta raba iyalai kuma ta sa ɗalibai wadda suke shirin dawowa Amurka makalewa a ƙetare, wadda jefa mutane cikin rashin tabbas kan ko su yi balaguro ko kuma a'a. Da alƙalan suka ƙalubalance shi kan cewa ko dokar ta nuna musulmi wariya, ganin galibin musulmi a duniya wannan doka ba ta shafe su ba, Parcell ya ce ba sai dokar ta shafi lahirin musulmi ba kafin a gane cewa ta saɓa tsarin mulki.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimi Betsy DeVos bayan da ya kada ƙuri'ar raba gardama kan tantance ta wadda ta janyo ƙalubale ga nadinta. Wannan shine karon farko a tarihin Amurka da aka buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wanda aka zaɓa minista. Tun farko a wannan yinin, sanatoci 'yan Republican biyu suka haɗe da 'yan Democrat baki ɗaya wajen ƙin amincewa da tantance Davis, sai da aka sami sanatoci 50-50 a kowane ɓangare, wanda ya sa tilas mataimakin shugaban ƙasa ya kaɗa ƙuri'ar raba gardama. Ita dai Davis tauraruwa ce ga masu bin manufofin barin iyaye su yi amfani da kuɗin gwamnati wajen tura 'ya'yansu makarantu masu zaman kansu. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa malamai da iyaye suke adawa da naɗa ta a zaman ministar.
A Somalia, albarusan manyan bindigogi biyar ne suka tashi kusa da tashar jirgin saman ƙasar da ke Mogadishu a daren jiya Talata, gabanin zaman majalisar dokokin jihar a yau Laraba, inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasar, wato fashar kota a kune kilomita ɗaya daga inda za a gudanar da wannan zaɓe. Nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata daga hare-haren. Wasu mazauna yankin suna zargin ƙungiyar mayakan sa kai ta Al-Shabab wacce ta sha alwashin za ta kasara wannan zaɓe. Hakanan a wajen birnin na Mogadishu, mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun kaddamar da hari da manyan bindigogi kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar haɗakan ƙasashen Afirka a daren jiya Talata, kamar yadda wani jami'in ƙasar ya yi bayani wadda ba shi da nisa da sansanin, sahilin da aka kai hari a wurin da ake kira Arabo, inda yake da tazarar kilomita 13 daga birnin Mogadishu. Shugaban ƙasar mai ci yana neman wani sabon wa'adi inda zai kara da wasu 'yan takara, ciki har da mutumin da ya karɓi iko daga hannunsa, da wasu firaministoci da wasu 'yan takara dai su kusan 20.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Rasha, matar wani ɗan jarida da ake kira Vladimir Karamurza, kuma babban ɗan gwagwarmaya mai sukar lamirin fadar Kremlin, ta ce guba mai yawa da aka zuba ma mijin tasa yake kwanci a asibiti a Moscow rai ga hannun Allah. Yevgenia Karamurza ta faɗa jiya Talata cewa likitoci sun ce sun gano wani abu cikin jikin mijinta da ya haddasa dakatar da aiki na galibin abin da ke cikin jikinsa, amma kun ji ne al'amarin ya auku. Kuma bayan lafiyar ɗan jaridar, wanda rahotanni suka ce lamarin ya auku ne sa'o'i kafin ya bar ƙasar kan hanyarsa ta zuwa Amurka, halin da yake ciki ya tilasta likitoci ɗaukar matakin gaggawa game da ɗan jaridar, wanda ɗan shekaru 35 da haihuwa ne. A birnin Washington, Sanata John McCain, wanda ya jima yana cikin jerin masu sukar shugaban Rasha Vladimir Putin, ya bayyana takaici kan lafiyar Karamurza da wato daga nan yayi hannunka mai sanda kan yiwuwar fadar Karamurza da hannu a rashin lafiyar ɗan jaridar. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jihar Damagaran ta Jamhuriyar Nijar, inda wasu masu mukamin magajin gari da suka ci kuɗaɗen sayar da hatsi ma talakawa suka fada ragar hukuma. Tamar Abari, gare ki.
Tuni dai wannan mataki na ba sani ba sabo ya fara aiki, inda bulalar ta fara caudar wasu daga cikin magajan gari da suka yi rubda ciki da kudin abinci na rumbun tsimi wato OPVN da aka sayar a farashi mai rahusa. Ga dai karin bayani daga shugaban gundumar magariya.
Jihar Magariya, kun san dai lokacin audit mayor dukansu suna da kadan-kadan wanda ba su bayar ba. Shi dai ɗan ciwo shi ya yi yawa, saboda ɗan ciwo a lokacin audit yana da 69,953. Mayor kin washe an rike shi, saboda shi ana tufan washe 13,000,000. Da mayor kin ɗan ciwo da na washe suna kaso, kwaya ya biya ba abin shi komi. Magariya gari ya biya. Banda ya tafi yana da wa'adin da aka washe mai kare ba.
Yayin da waɗannan magajan gari suke gidan kasu, a cewar shugaban gundumar ta magariya, magajan gari na tsatsambirin yaranta a Nakare.
Magajan garin Esburum bai bada ko dala ba. Lokacin da audit suka zo nan magariya, the 6th November, sai ya ce muna sobo shi bata da rahiya zai kai ta maradi ya dawo nan jandarmeri ya doki lokacin da zai kawo wannan kudaden. Daga can har yau sai ya ari Nakari. Ashe mu ba mu sani ba, dama ya je Kaima ya doki angre na talakawa, wanda shi ma za a saida ma talakawa mai rahusa, ya je ya doka da lordir da 2 million shi ma ya saida. Ya ari Nakari da wannan kudaden ma na angre, ya je ya doki 4,500,000 a cikin wannan kudaden mata.
Ƙungiyoyin horon hula da suka yi ta fafutukar ganin an yi wannan bincike ta bakin Sadat ɗan malam na ƙungiyar horon hula a nan jihar Damagaran, a ba gawa kashi dan mai rai ya ji tsoro.
Mun yi tsimin mu gani cewa tunda farko lokacin da muka yi kiraye-kiraye an ɗau mataki, tunda ɓarawo in ya sata in aka kama shi aka amshe kaya, ai ba barin shi ba ake tafi. A'a, he yayi kasan wannan satar da yi, saboda shi kaso horo ne, saboda iya zamantawa darasi ne. In dai har akwai niyyar ta a yaƙi cin hanci da rashawa, to ya zamanto an yaƙe shi yadda ya kamata, ma'ana ana kama waɗanda suka saci wannan kayan na jama'a, kuma ana hukunta su suna yin kaso kamar dukkan ɓarayi yadda suke yin kaso.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Nijar.
To, Allah shi kyauta, kuma gaida Tamar kafin mu ci gaba sai a ɗan ji wannan. Thank you.
الحبيب 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 قلبه طيب الحبيب الحبيب قلبه طيب العوادل
To a gaida Muhammad Wardi to sai kuma jihar Borno inda wakilin Haruna Dauda yayi hira da chairman din APC na jihar Alhaji Ali Bukar da Lori kan taron da suka yi a Abuja inda suka nuna goyen bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari Alhaji da Lori ya fara da gaya ma wakilin namu cewa
mu chairman na arewa gabakidaya muka yi meeting muka gani ya kamata mu nuna godiya mu ma president namu Muhammadu Buhari domin irin abubuwan da ya sa gaba da abubuwan da yayi mun yi farin ciki Allah ya bar mana shi kuma Allah ya sa ya ci gaba da yi domin alai misali a wajen tallafa jama'a mu da kuma matakan tsaro da kuma karan arzikin kasa da sauransu so shi yasa mun kai meeting mun kai shawara mu fita mu ce masa mun gode kuma muna godiya matakar mu godiya kuma duk Najeriya su san cewa wannan president ba ta bai irin shi ba kar don barnan da akai na kudaje da sauran abubuwan da yake bi sau kara dauka wani abu don talakawan mu da muka bar a kasa su ji dadi abu ne yake ba wai don kanshi ko don wani bane kuma wannan haƙƙi ne na jama'a suka dauka suka fita shi yasa muna murna abubuwan da yake muna goyen bayan sa bisa ga dare
kamar ku shugabannin jam'iyyar APC na arewacin Najeriya ne gaba dauko wannan taro ko kuwa
dukkan mu gabakidaya na jahar 19 nan duk muka yi meeting muka kama bayan sa muka yi godiya kuma muka nuna farin ciki mu dukkan mu
ranka dai me zaka ce ne game da irin batun da ake wasu suna gani kamar an sako siyasa ne na game da lafiyan shi shugaba da ya tafi neman magani
a wajen mu shugaban mu ya je ne ya huta ne kowa yace shugaba ba lafiya menene wannan dama lokacin ba zan ji an ce ubaga ya mutu wannan yace gullog ya mutu wannan a ce wane ya mutu kuma Allah ma yace karka yarda kai ya shari'a shugaba da kun yarda kun zabe shi in Allah ya yarda sati mai zuwa zai zo sai da Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa tukun mun samu sararin zaman lafiya a Borno a Yobe haka a Gombe haka a Bauchi haka
ranga dai kuna zada da goyen bayan ku game da shugaba kuma mutane na kokan cewa ana shan wuya
ai wannan abun duka da karin da farko na fada lalata mutane mun da suka yi na tattalin arziki na kasa shi ya janyo mana wannan abun in bai sayan daka ya jara wannan abun ba zai yi kyau ba shi yasa yake yi wannan abun yayi mana kyau ko ba ma duniya yara mu da jikokin mu za su ji dadin wannan abun da yake na yau
to a gaida Haruna da wannan hira da yayi da chairman din APC a jihar Borno yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba
Assalamu alaikum. Yau labari mai dadi muke tafa da shi kamar yadda muka yi alƙawari. Idan ba a manta ba akwai wani mai sauraron mu wanda Allah ya bashi basirar yin gaba kamar hannu ko kafa ko kunne ko hanci ga mutumin da ya rasa nasa saboda hatsari ko rashin lafiya ko wani tsautsayin. Abubakar Shu'aibu Abdullahi na garin Narkuta a kusa da Jos yayi alƙawarin yin hannu kyauta ma Dauda Adamu Muyangal. Wanda wasu mutanen da suke matarsa fiyade suka sare masa hannu a lokacin da suke kokarin kashe shi alhamdulillahi an yi madauda hannu kuma ya sanya har ma shi da Abubakar Shu'aibu din sun yi tattaki suka samu wakilin mu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi
assalamu alaikum warahmatullahi masu sauraro barkamu da wannan lokaci ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na tattaki a garin Bauchi don ne yo Allah godiya na farko da ya bani damar cika alƙawari da nayi na yi wa wannan bawon Allah da ya hada da wannan waƙi'a rashin hannunsa to Allah da ya taimake ni Allah cikin ikon sa alƙawari da na dauka yau na cika alƙawari kuma ga hannu na bashi hannu saka mishi ma to dan haka ne wa yadaredon mulmuli Amurka godiya da fatan Allah ya kara musu taimako a cikin wannan abuwa da suke na zakulu abubuwan da wasu ma suke samun sanadin tafiya aljanna dan hakika wannan ni matakar godugo da don Allah kenan sanadin wannan abu Allah kadai san adadin mutanen da suke min addu'a kuma hakika naga addu'ar sosai Allah ya kara musu basira Allah ya kara musu lafiya sai wannan shiri kuma da ake ciki da gaskiya to hakika Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abun Allah saka alkhairi nagode alhamdulillah
yawa to wannan hannu za zai iya sarrafa shi
eh ayin nagoda masa kawai sawa zai kamar yadda za a sa murfin bairo haka ake saka shi ka dauka kawai isuka hannun nasa akwai roba ainihin bakin da take kamewa kuma ba ta cin jikin sa zai saka zai suba lai dan shigar da shi kuma ko ya yarfe ko da zai fita a guje ko zai yarfa hannun haka in Allah da ba zai faduwa dan ya bami ainihin jikin sa alhamdulillah
kuma zai yi shekaru nawa ka yana amfani da shi ko dindindin ne
a tunda ya dindindin Allah na tuba eh tunda dai ba yaro bane da zai tsumbula a ruwa ije karta abin gurin sauransu hannun nan Allah ya san adadin yadda inda zai akalla zai kai kamar shekara 3 zuwa 5 kafin ibi fara kwakwarza ne ko na butun da dai mai hankali ne ba yaro ne kankani da zai dauko wani abu gugurza masa ba
bari kuma mu ji ta bakin ko za ka gabatar da kanka
to assalamu alaikum ni ne Dauda Adamu dai Umaru Soja da Usman suka sare mu hannu a Munyangal na yawar lokata akan su cuce ni su mai da ni mutumin gajeren mutum gajeyen mutum ji ga damuwa ji ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to shi idan Allah bai ga dama ba duk irin abun da ka shirya in baka shirya abu mai kyau ba karshen ta kanka zai koma ko ba haka ba
to gashi yanzu naga an sa maka hannu kuma taho nan boci kun same ni ko menene kuka zo yi
to mun zo mu gode mu America mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da sai Alhaji Garba na Jos ya dauka da tausayin da ta samu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan in gode masa Allah masa albarka tunda ba kudi na bashi ba bare shi a kudi ne mun ba ko naira na bashi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyo muryan America nan ba wai na bata kudi bane bare shi a tana mun aikin kudi ne ni dai sai dai nan in tabbatar mata da cewa abunda aka yi mun ne ya tabbatu
to ya kake jin hannun yanzu kamar
na hannun yanzu ni ba na jin masalan komai yanzu
da nauyi ne
ba wani nauyi insha Allah da rayuwa a dona
hannu yanzu kana da shi to idan muka wayewaci batun wannan shari'a ne ko kuma bincike da yan sanda aka ce yanzu su ci gaba da wannan bincike to a ina abin ya tsaya ne
ne kai akan abun da tsaya diyan hannu na za su yi tunda na san su tunda ba baki ne a wuri na ba
to amma kuma ai yan sanda sun kwace abin yanzu na hannun su suna gudanar da bincike babu wani bayani ne da ka ji daga bakin lauyanka
lauya na sai zai nema mun hakkina wajensu na je kafa na biyo wajen lauya na je na samu yana bincike kuma yace yana kan bincikensa ya ji abin shiga ya samu inda aka kai magana kotu idan za mu je kotu kuma shi yana kan magana amma ni dama tun da farko na ce masu ba wai ni na neman rikici ba ne tun da farko a gida ma na ga masu abin da ya faru na ya faru tun da akwai yan uwana wanda suka yi akwai zumunta daga ciki na san hannu na ba dawa zai yi ba amma fatan da suka cire mu hannu za su nemi abin da za su mallaka mun diyan hannu abin da zan rayu da shi kuma za su mayar mun da kuɗin jinya na
eh to iyalinka da mata mun bayanin cewa akwai batun yiwuwar za a sasanta abin ku da su a zauna a gida a daddale ya zamanto su baka diya kuma baka kuɗin da ka kashe wajen magani da dai tsararrakin to kai ka amince da haka
ni abunda sa ba zan ce maka na amince da haka akwai dalili ba zan yi saurin ce maka zan amince da haka ba sabida duk abunda yake hannun hukuma in ba an tsaya an yi shi da hukuman ba kai ya kasance yanzu in zama mai laifi a bisa hukuma. Amma idan hukuma ta neme inda haka za a iya jin na bakina ta ne garaje ko ba gaskiya ba? Yauwa, ya kamata kafin a ji na bakina sai an ji na hukuma tukunna. Hukuma in ta neme na jinata to za su jinawa. Amma yanzu ba zan yanke hukunci in ce kaza ne za a yi tunda magana na hannun hukuma. Kar mu zo yanke hukunci hukuma ta ce ban yi daidai ba. Ko ba gaskiya ba?
To yanzu menene kake bukata a halin yanzu?
Eh, ni yanzu abin da nake bukata ina neman hukuma ta karba mun hakina. Ta bani ciyar da gidana, abin da suka yi mun su biya ni hakina. Su biya ni diyana. Su kuma biya ni kudin jinya na. Abin da nake bukata su biya ni hakina, su biya ni kudin jinya na kuma faɗan da suka yi wa mata na kuma a masu kayyadancin faɗe. An san dokan faɗe ma mata da ba naka ba. Hukuma ta san abin da za ta yi a kai.
To yanzu da yake kana da rauni, yaya batun rayuwa ya kasance maka?
Ni da ina da rauni yanzu, ni gaskiya na zama abin tausayi. Tunda wallahi billahi yanzu a cikin halin da nake, ni dai na dogara da Allah ne. Tunda yau ban isan jiyan ɗauko abu da ƙarfi wanda zan kawo mana mushi. Matana ta kusa ta yi ga damuwoyi kuma an je an ci gaba da riga yaran nan ba gama lokacin da za a yi shari'ar nan kuma ba gama lokacin da za biya ni diya hannuna ba ba ce kuma lokacin da za a biya ni kudin jinya na ba sabili da haka kuma ni ina sauraron hukuma me za ta yi a kai.
Ni ne Amina Dauda wanda aka fi sani da Bebe.
To gashi yanzu mai gidanki ma da yi an masa hannu, me kike ji ko kuma me zaki ce akai?
Abinda zan ce ina godiya ma Ubangiji Allah wanda ya mana taimako. Allah Ubangiji ya sa aka samu hannun nan aka masa. Mun gode Allah Ubangiji ya bashi ladansa. Allah ya biya shi da gidan aljanna.
Yanzu takamaimai wani hali yake ciki a dangane da maganan shari'a ko kuma bin kadinku da ake yi, me ake ciki a halin yanzu?
To halin da ake ciki dai a yanzu dai tun da aka yi wannan magana dai muka je dai muka yi magana dai an tafi da abin nan tun da aka kama su dai muka zo nan muka zanna. Ban sake ji ma an neme mu ba ko ban sake ji a ga maganan da aka yi. To shi mai gidan dai shi yake bin hanya ya ji kan maganan da yake yana da wani lauyansa.
To za mu ci gaba da bin sawun wannan binciken da 'yan sanda a jihar Bauchi suke game da wannan batu na fyaɗe da yunkurin kisan kai. Duk abin da ya faru za ku ji. A mako mai zuwa muna tafa da wani sabon kes na wani mutumin da ake ƙoƙari ko ma aka yi masa ƙwacen gidansa na gado ƙarfi da yaji a Abuja. Mu kasance lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba, yanzu kuma ga sharhin jaridun Jamhuriyar Kamaru.
Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru. An da babban labarinta yake nuni da cewar shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya yi wani abin ba sabon ba. An da ya karrama dakarun tsaron ƙasar guda hudu wanda suka rasa rayuwarsu. Sanadiyar tarwatsai wanda jirgin sama mai saukan angulu ya yi a yayin da suke sayarin samaniyar kan iyakar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya suna yin shawagi na ganin irin aikin da dakarun tsaron sara suke yi na yaƙi da gaba da gaba da suke yi da Boko Haram. Sai kuma jaridan Integration anda ita ma ta rawaita mana cewar club din ƙwallon kafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Indomitables Lions ya fafata da club din Farawon na ƙasar Misira. Anda Kamaru ta lallasa ƙasar Misira da ci 2-1. Ƙasar Kamaru dai karo na biyar kenan da take ɗaukan kofin gwani na gwanaye na nahiyan ƙasashen Afirka.
Jaridan Nouvelle Expression ita ma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta sasanta rikicin da ƴan bangaren English kasar suke yi, anda kungiyoyi guda biyar suka rantaba hannu na yajin aikin da suke yi sama da watanni biyu da suka shude. Sai kuma jaridan Desta ta jihar Kudun maso arewacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru anda tarwato mana cewar jami'an tsaron kasar ta Kamaru sun cafke waɗansu manyan lauyoyin kasar guda biyu na bangaren English kasar a yayin suke kokarin tsallakawa kasar tarayyar Najeriya. Zakon mu kammala sharhin jaridan namu ne da jaridan Kalara anda taimana harshashe cewar ministan kwadagona kasar Jamhuriyar Kamaru yana neman shiga hannun hukumar Konak masu kwato hakkin gwamnatin kasar ta Kamaru daga hannun barayin gwamnatin kasar, anda ake zargin sa da rubda ciki. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, sunana Abundidi Bunza, ina kira ga shugaban kasar Amerika sabo Donald Trump. Kudurin sa na cewa musulmai ba su shiga kasar Amerika gaskiya babban kuskure ne. Sannan kasashen musulmai na duniya ina kiran su da babban murya, irin Saudiya da sauran kasashen Larabawa su jaye jakadun su daga Amerika, kuma su yanke duk wata hudda ta kasa da kasa da Amerika. Su yi ma Amerika ladabin da sai ta gane cewa ba ta iya tsayuwa da kawunta ba tare da kasashen duniya ba.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi ne garin Garbace da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da fadan baya-bayan nan da ya auku tsakanin makiyaya da manoma a karamar hukumar Lau da ke wannan jiha tamu ta Taraba har ya kai ga rasa rayuka da dukiyoyi, ina kiran gwamnatin jihar Taraba da ta kawo mataki wanda zai kawo ƙarshen wannan lamari. Hakika ya kamata gwamnati ta kafa kungiyoyi ko shugabanni na makiyaya da manoma wanda za su rinka kawo sulhu a tsakani.
Assalamu alaikum, gidan rediyo muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatasu daga tsohuwar kasuwa garin Fatasu. A yau ina so na yi kira da kuma jan hankali ga masu zanga-zanga na cewa Najeriya an shiga wani hali, domin dai al'ummar jihar Yobe ba ma cikin wannan zanga-zanga kuma ba ma goyon baya, saboda irin halin da muka tsinci kanmu a ciki. Wallahi wallahi mun gudu mun bar kudade a ɗakinmu, mun gudu mun bar nama a ɗakinmu, mun gudu mun bar abinci a ɗakinmu, mun tafi hijirar garinmu saboda irin hali da muka shiga. Wallahi sai da aka yi wata tara duk satin duniya kuma ba mai bi ko sai sun tashi a wannan gari na, amma yau sama da shekara karar bindiga ƴaƴanmu karama sun daina ji. Wallahi tallahi duk mai cewa za a yi zanga-zanga to wallahi an zama batulu.
To yanzu kuma ga Sahaba ya dawo da labaran duniya, amma fa a taƙaice.
Wata kotun ɗaukar ƙara Amurka nan San Francisco da ke birnin San Francisco ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jimawa ba kan ko alƙalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban Amurka Donald Trump ya fitar cikin watan jiya, wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummarsu musulmi ne yin balaguro zuwa Amurka. Jiya Talata, lauyoyin gwamnatin tarayya da jihohin Washington da Minnesota, jihohin da suka shigar da ƙarar, suka gabatar da hujjoji gaban kwamitin alƙalai uku. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimi Betsy DeVos bayan da ya kada ƙuri'ar raba gardama kan tantance ta, wanda ya janyo ƙalubale ga naɗin nata. Wannan shi ne karon farko a tarihin Amurka da za a buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wadda aka ba muƙamin minista.
To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Solomon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Charles Hall, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.